بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن لهدي واندى شنو يمتن أشرن دا خطو ga watan Zulqa'ada hijirar da shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 4 ga watan July shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine kasat na 96 cikin jerengiyar kasusuwa na karatun littafin Kitabu Al-Istiqama, wallafar al-Imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi na Ibn Taymiyyah yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da musamman ga Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wadanda ke magana akan ainihin sifatul khabariyya. Baya ga haka, Ibn Taymiyyah yayi wato istitradiya ciratu zuwa ga magana mai tsayi wadda yayi ta hanyar maida zance ga Abul Hasan al-Qushayri, Abul Qasim al-Qushayri, a littafin sa mai suna Ar-Risalatu al-Qushayriyya, wanda ke ɗauke da ra'ayoyi da aƙidu na sufaye da kuma wasu daga cikin wato mutafalsifa a cikin malamai da ke dangantuwa zuwa ga wasu ƙungiyoyi da wasu aƙidu na musulunci. Allah ya saka mishi da alkhairi. Idan ba a manta ba, yana mana magana akan wato kishi, bayan da ya tattauna akan yadda musulunci yake kallon kishi da wanda yake addini ne da wanda yake halal ne da kuma wanda yake a cikin shi akwai matsaloli, musamman irin wanda su sufaye suke da'awarsa, kuma ya kawo mana misalai daga wasu sufaye waɗanda yanzu ba da amsa akan maganganun da suka yi waɗanda akwai abubuwa na inkari na kyama a ciki. A wancan darasin da muka yi a baya, mun yi magana akan lafazi na ash-shawha, Allah ya tunawa, wanda na danganta fassarar shi zuwa ga Ibn Battah, wanda gaskiya wannan kuskure ne daga gare ni. Magana wajen fassarar ta Al-Khattabi ne Abu Sulaiman Akoni, bawan Allah daga cikin ƴan uwa malamai, wanda ya saurari karatun daga garin Madobi, shine ya yi min tambayi tunan da muka yi wannan fatan. Allah ya saka mishi alkhairi. Za mu tashi a inda malam yake cewa mislu hadhal kalimat والحكايات ننيكو لا تصلح أن تذكر للاقتداء أو سلوك سبيل وطريقة لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله، والذي يصدر عنه من أمثال هذه الأمور إن كان معذورا بقصور في اجتهاده أو غيبة في عقله فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل، وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من حسن قصد وعمل صالح، فيجب بيان المحمود والمذموم لئلا يكون لبسا للحق بالباطل. يتشي ومثل هذا الكلمات والحكايات، يا كما تقول كما هذه أما تلبك أشياء هذا يتشي مثال إرم وأنا زنتك لإرم وأنا هكايوي لا تصدق أن تذكر بي دا شواء أم بچيسو للك تدع أشي بلا أم بچي مغانا ودن نشيه لي كما أشي زاء أي قوي لسو أو سلوك سبيل كو أشي زاء بتفريك لسو وطريقة فضاء بحين لسو لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله. سورة كئر ونن مغانا كئر ونن تفريكي أكوي ساقا وأمرنا الله وأمرنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم، والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور. يتي متمن كما دا إرن ونن مغانا كيكا دا غباية كنسا إن كان معذورا إذا ما شيئا زما أنباش أذن بقصور في اجتهاده سبو دا غزاوا أتشمق كرنسا نغانا جسيا أو غيبة في أكل وسبو دا ونروني دا يتامو أتشم هنكا ننسا فليس من اتبعه بمعذور. To wanda ya bi shi akan wannan barna ba zai zama abun uzuri ba, ma'udhuhin haqqi was-sabil, alhalin gaskiya ta bayyana gare ka abin da yake tafarki mai kyau ya bayyana gare ka, idan ka ci gaba da bin irin magana waɗannan sufaye su baka da uzuri, koda su suna iya samun uzuri saboda raunin hankalin da aka same su da shi, ko kuma saboda wato ƙarancin ilimin su wajen ijtihadi. Wa in kana sayyi'atu huma ghufuratan, yace koda kuwa wannan laifi da yayi abin gafartawa ne, limaqturina biha min husni qasdi, dan an gwama laifin da kyakkyawan niyya wa amalin salihin da kuma wani aiki nagari da yayi a can gaba. Fa yajibu bayanul mahmuli wal madhmum, amma dai wajibi ne a bayyana abin da yake mai kyau abin yabo da mummuna abin zargi. Da Allah ya kuna labsan lil haqqi bil batil, dan kai zama an caku da gaskiya da ƙarya. Abin da Ibn Taymiyyah yake cewa shine su waɗanda suka yi maganganun ana iya a ba su uzuri a ce ijtihadi ne suka yi su kuskure, ana fata su samu ladan ɗaya, ko a ce a mutane ne wanda hankalinsu ya birkice da haka ba za a karɓi maganarsu. Amma kai da za ka bi su a kan wannan mummunan magana baka da wannan uzurin, domin gaskiya ta bayyana gare ka. Ya ce kai koda a ce wannan mummunan aikin da kai na maimaita irin maganarsu ka yi shi ne da kyakkyawan niyya, ko kuma ma halal zunubin da ka ɗauka na wannan aikin ta yiwu, ka yi wani aikin alkhairi wanda ya kankare wannan zunubin kuma mu sani ba. Amma duk da haka abin da yake wajibi a kan malami da ya san wannan abu ya bayyana gaskiya, ya bayyana abin da yake ba gaskiya ba, ya bayyana abin da yake abin yabo da abin da yake abin zargi, don kar a bar gaskiya da ƙarya ta cakuɗe. Don Allah ya hana wannan, ya ce wala tantu bil haqqi bil batili fataktumul haqqa wa antum ta'lamun, kar ku cakuɗe gaskiya da ƙarya sai zama kun koyi gaskiya kuna so. Irin wannan magana ce Ibn Taymiyyah ya faɗa, zamu yi tunawa a cikin al-Iftida game da maulidi, cewa ta yi wanda yake tsoro maulidi zai iya samun ladan saboda ijtihadi, ta yi wanda zai iya samun ladan saboda kyakkyawan niyya saboda ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kawai aka ɗauka aka ce Ibn Taymiyyah ya goyi bayan maulidi, wato malami ne wanda Allah ya ba shi niza ta adalci hatta ga abokan musulma, saka jina faɗa wannan magana cewa ta yi su samu ladan ijtihadi, ta yi maganar da suka yi ba cikin hankalinsu ba ne, kawo ku mara hankali an rufa lissafin shi na rubutu. Ta yi wanda ya bi su duk da ya yi kuskure wajen bin su, ta yi laifin da ya yi na aiki da wannan mummunan magana, hala ya yi wani aikin alkhairi wanda kai baka sani ba, hala Allah ya gafarta ne. Amma duk da haka fa ba za a ce a runguma hannu kar a faɗi gaskiya ba. Ina fata mun gane wannan. Ya ce to zai mana bayani dalla-dalla game da su ɗin da abin da suka faɗi. Sai ce wa Abul Husayn an-Nuri wa Abu Bakr an-Shibli rahmatullahi alayhim, kaji yadda yake magana ko yace waɗannan ɗan ɗari waɗannan sufaye an-Nuri da an-Shibli, yace Allah ubangiji ya gafarta musu, kana ma'rufaini bi taghyir al-aql fi ba'd al-awqat, an san su cewa a wani lokaci cikin lokuta hankalin su ya samu juyewa, suna da wani matsala a hankalin su, suna da sakaci, ba mutane ne lafiyayyu ba. Hatta zahaba shibli ila al-marisa marratayn, shi Abu Bakr ne shibli ma in an tuna mun karanta wannan a can baya, an taba kai shi al-marisa wato gidan marasa lafiya, kama a ce asibiti ko psychiatric har sau biyu. Asalin kalmar marisa kalma ce daga yaren Persia, daga yaren Iran, wato suna ce mashi da Iran din bi mortan, bi mortan. To wannan abin da yake cikin Larabawa suka dan jirkita shi kamar shi al marisa, da Larabci sai suke daru shifa, daru shifa gidan da ake ajiye marasa lafiya, tamaman bi tamam, kamar yadda ka san asibiti inda ake kai marasa lafiya, wasu je ana ce musu outdoor patient, za su je su ga likita su dawo gida, wasu kuma suna patient under admission, za a zaunar da su, za a yi abinda wato idkhal, idkhal mashfa, za a shigar da su asibiti su kwanaki ko watanni gwargwadon kulawa da likita ya ga suna bukata. To irin wannan fasaha ta baiwa marasa lafiya kulawa ta musamman, ma'ana jinya, jinyar rashin lafiya, to tun daular musulunci ta Abbasiya akwai shi, musulmai sun riga turawa wannan fasahar kamar yadda yake sanne a tarihi. To irin wannan gidajen marasa lafiyar suna da ɓangare na musamman wanda ake aje masu taɓin hankali, kamar yadda ka san misali idan ka je asibiti babba akwai wata kila department ko ward ko wani unit na musamman da sunan shi psychiatry, akwai likitoci da masu aikin jinya da sauran ma'aikata masu kulawa da marasa lafiya da rashin lafiya ya shafi neuropsychiatry neurology kitchen shi ko kwakwale sannan kuma ta yiwu akwai wurin kwantar da su kamar da kuma ake ware gidaje inda aka sandar da dan adam ana ware gidaje inda ake ajiye masu taban hankali ba a barin su dinga yawo a gari haka yadda mu ake barin su suna yawo a gari wannan wani nakasu ne a cikin mu Allah shi ke mallai yake to wannan bawan Allah a shibli saboda rudewarsa da taban hankalinsa sun biyu ana kama shi a kai shi gidan mahaukata ko asibitin mahaukata a je a kwantar da shi a yi ta masa jinya wannuri rahimahullahu kana fihi walahu shi ma kuma haka annuri din yace Allah ya gafarta mishi ya kasance yana da walahun yana da shi ma taban hankali shine wala waqad mata bi ajmati qasbin lamma galabahu alwajd hatta azala aqlahu hasali ma ya mutu ne a wata dokar daji haka ce ajmata qasbin shine cambrake irin dogayen bishiyoyi nan masu kwangwala inda ake yin su kamar dogayen bishiyoyin turare a je wajen gari a kafa su da yawa don su tara iskar da ke shigowa wani gari ko su ba da kariya ga ƙasa daga erosion daga zaizayar ƙasa da makamantansu wato dai dokar daji za ki ce ma ajmata qasbin to sai ya fita daga gari ya ji cikin wani dokar dajin ya ta karo da bishiyoyi ya buga jikin shi a nan ya buga jikin shi a nan haka har ya faɗi ya yi ta bleeding hayar kamar da yake a tarihinsa hatta zala aqlahu azala aqlahu hankalin shi ya bushe wa man hadhihi halu kaga mutumin da ke da irin wannan sifa la yasbu an yuttaba fi halin la yuwafiqu amra allahi wa rasulihi wanda ke da irin wannan halin zai yiwa zai halasta a bi shi akan wani abu wanda bai dace da abin da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam suke umarni ba wa in kana sahibuha ma'zuran aw madhkuran lahu koda ko wanda yake da wannan dabi'a ko wannan hali abin bai wa uzuri ne kuma abin nema masa gafara ko Allah ya ma gafarta masa wa in kana lahu min al-imani was-salahi was-sidqi wal-maqamati al-mahmuda ma huwa min a'zami al-umur koda ko a ce a ɗayan gefen yana da imani yana da nagarta yana da gaskiya yana da wasu makamai ababen godewa wanda suke masu girma kwarai ma'ana misali a ce ga mutum ne Allah rahma ne yayi hadar alqur'ani amma kuma sai samu taban hankali ya zauke zaka yi gani irin waɗannan babu yadda zai kuce ku jawo wannan ku ba shi limani ko za a yi tafsiri ku ce ya goye ta baki ko ku ba shi islamiya ku ce ya karanta da kansu kaga ba zai yi ba tare da cewa gashi yana da asalin ilimin amma saboda an samu wani halal an samu wani rudani ba za a yi haka da shi ba kuma da zai zo yana yin wasu abubuwa irin na mahaukata wata kila yana yawo a gari tsirara ko yana yin surutu ko yana jifa ba za a ce su sauran yara masu koyon karatu ku koyi da malam wani Allah rahma ne duk da ya hauka ke ba za a ce haka to wallantana kuma da zo yana magana irin wanda yake magana ce irin ta barna magana ce abin inkari malam yace falaysa huwa fi dhalika bi a'zama min as-sabiqina al-awwalina a cikin al'amarin shi ai bai kai darajar magabata na farko ba min al-muhajirin wal ansar daga cikin muhajirai da ansar walladina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka bi su da kyautatawa fa innahum yuttabauna fi ta' jama'a mu ji wannan magana ta da muhimmanci kwarai wani can daban ba za a bi shi akan barna ba yace saboda bai kai nagartar sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan da kyautatawa fa innahum domin su waɗannan karabka ta as-sabiqun al-awwalun yuttabauna fi ta' ana koyi da su akan biyayya ga Allah wala yuzkaruna illa bil jamil al hasan ba a ambatan su sai akan abu wanda yake mai kyau abun yabawa wa ma tadara minhum min dhanbin aw ta'wil abinda ya bayyana daga wani sahabi ko tabi'i ko wanda daga cikin malaman farko min dhanbin na wani kuskure da yayi na zulubi aw ta'wil ko ta fassara wanda ba daidai ba walaysa huwa mimma amara Allah bihi wa rasuluhu wannan abin da yayi bai daga cikin abin da Allah ya umarce shi ko manzansa la yusabquna fihi ba za a bisa akai ba za a bisa akai ba fa hadha aslun yajibu ittiba'uhu wannan wata ka'ida ce da ya zama wajibi a bisa ma'ana sahabban nan su Ali su Muawiya da tabi'ai su Hasan al-Basri su Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Jubayr da makamantansu Allah ya gafarta musu malamai ne mutanen kirki ne al'umma farko ce abun koyi to koyin da ake da su ana koyi da su ne akan ababan da suka yi na da'a ga Allah ababan da suka yi na bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tunda ba ma'asumai bane su ana samun ɗaiɗai wasu da suka taɓa yin wani laifi an taɓa samun cikin sahabbai wanda ya kuskure kamar wancan da Hafiz ibn Abi Bakr da ya faɗi asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai ba wanda zai koyi da shi a kan wannan asirin sunnan kamar Ma'in da ya zina ba wanda zai koyi da shi a cikin sunnan kamar Sayyidina Muawiya da ya tawaye da Sayyidina Ali ba a koyi da shi kamar yakin da su Aisha suka je suka jagoranta su ma a gen Sayyidina Ali duk ba a koyi da su akan wannan duka ba ababan koyi bane don waɗannan ko dai ta'wili ne ko wani kuskure za a nema musu gafara kuma waɗannan laifukan nasu ba za mu zo mu ta'ambatan su muna shaharanta su ba sai dai mu ambace su sanda ya zama dole kamar idan karatu ya kawo kai ko kuma don bayani wajihin gaskiya kawai amma mu maida su abin ambato da ƙoƙarin zaƙulo laifinsu da wannan fataci haka nan kuma ba za mu bi su a kan abin da yake ba daidai ba kamar yadda muka ji a baya fatawa ta Ibn Abbas misali akan auren Musa da fatawan waɗansu wanda ba shi ba akan wani abu makamancin haka kamar kiɗa kamar abin da aka rawaito da bai inganta ba game da duwa'i da sauransu duk waɗannan ma mun game da saduwa da masu dubura duk waɗannan ba za a bi su a kai ba za a bi wani magabaci akan wata fatawa da ta tabbata kuskure ba ne ko wani aiki na shi ya tabbata cewa wannan aikin ba haka ya kamata ya yi ba wani tawili wanda ba daidai ba ne ba za a bi shi ba amma kuma ba za a ambace shi ba sai da alkhairi ya ce wannan ka'ida ce mai muhimmanci da ya kamata a yi koyi ta to in ya zama su sahabbai da tabi'ai da nan bayan su da kyautatawa ba a bin su akan abin da ya bayyana cewa sun yi kuskure a cikin shi ko abin da ya bayyana cewa sun yi ta'awili a cikin sa to ina kuma ga wani su kaga wani su min babu aula shi dan dama bin shi kwata kwata ma ba wanda ya lazimta maka bin shi su ne kake da lazimi in kana so ka bi addinin gaskiya cewa ka bi tafarkin su amma wani wanda haka bai lazimce ka ba to kaga babu ma talazimi kenan don wani mutumin kirki kana iya kai koyi da kirke shi da nagartarsa idan kirke shi da nagartarsa yana kan manhaji irin na sahabbai da tabi'ai don ya zama su ma an ce kar a bi kuskurensu da ta'awilinsu min babu aula ya zama shi wanda ba su ba kar a bi kuskurensa da ta'awilinsa malam yace fa halqul lihyati manhiyun an to zai yi magana akan waɗannan kabaya da muka ji a baya cewa wani an mai rasuwa ya aske gemu wani an mai rasuwa ya yi kaza wani ya ji ana kiran sallah ya ce shi bai so a dinga haɗawa ana cewa hayya ashhadu an la ilaha illallah kuma a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah shine maganganun da aka tafi fara din ababan kiyama din ku sai fara da magana akan yace halqul lihya kaga dai alal misali aske gemu manhiyun an shari'a ta hana aske gemu wannan abu ne sananne hadisi sun zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama game da haka al-imam Abu Dawud da sauran ashabu sun yi rawaito su haka nan Bukhari ya rawaito wani abu makamanci haka da al-imam Malik a cikin muwatta sannan malaman musulunci kakab sun tafi akan wannan magana inda suka saba kawai shine tsakanin waɗanda suke ganin barin gemun wajibi ne ko mustahabi ne daukacin malaman Hanabila a da suna cewa mustahabi Ibn Taymiyyah yana daga cikin malaman Hanabila wanda ya canza fatawa ga baki ɗaya daga abin da Hanabila suke akai yace lalle wajibi haka Shafi'iyya suna ganin shi a matsayin sunna ce mai ƙarfi Malikiyya su ma haka suna ganin shi a matsayin wajibi amma babu wani fatawa ta wani malamin musulunci a da wato ce an ce gemu daidai ne ko halas ne ko makamanci haka alal misali a cikin kafin al-imamu As-Safari mai suna Ghidha'ul Albab yayi wannan magana hakanan a cikin littafin malam Abdul Jalil Isa shine Ghidha'ul shi yake cewa a cikin zaba shi mai suna ma la yajuzul khilafu fi na'am littafin malam Abdul Jalil Isa ma la yajuzul khilafu fi abinda bai halatta ayi sabani a cikin shi ba ya kawo cewa daga ciki akwai batu akan sunnancin barin gemu yake bai da gaskiya wannan malamai suke ganin halar su ma saɓani akan shi hakanan ita koma alqabiyya da ake ikmalul mu'lim sharhin sayyid muslim inda ya ambaci wannan hadisi yayin wannan magana haka ibnu taymiya mun karanta a baya a cikin iqtida'us sawabil mustaqim al-imam an-nawawi shi ma a cikin sharhin sa na muslim da ya gama kawo maganganu sai yake cewa wal muqtaw abinda yake daidai tarkul lihyati ala haliha abar gemu a yadda ya tsoro wala yata'arradu laha ba'a baka attacking gemu yace bitakasiri shay'in minha aslan ba'a attacking gemu kaje kana rarrage shi balantana kuma askewa gaba daya haka al-allama ibnu bar rahmatullahi alayhi a wannan zamani da aka mai tambaya akai haka yace yajibu alal muslimi tawfiru lihyati ya wajaba ga muslimi ya bar gemun shi ya sakata ya wala wa ifa'uha ya gyara gemun sa wa irkha'uha ya saki gemu yace imtisalan li amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zai haka ne dan kwatanta bin umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar zaka zama bin gemu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne duk musulmi ya san wannan amma kamar yadda muka sha fada idan wani yana da wani uzuri na rashin lafiya ko uzuri na halin da ya samu kanshi na wani sana'a ko wani aiki da yake yi to babu yadda ya iya sai ya hakuri har ya samu mafita har su shugabanni da masu kafa dokoki hankalinsu ya kawo kan cewa gemu ba yi da alaka da waɗannan abubuwa hasali ma yanzu kamar da tsari aikin soja ta nake aikin soja dama na maza ne to daga cikin siffar maza kuma akwai gemu zuwa ga tanaku daga cikin siffar maza akwai samun su da gemu amma kuma sai a ce ta aiki shine nan abin da yake cewa daga cikin abubuwan da suka sa aka ce kar a aske gemu kamar yadda muka ji a cikin ikrarus al mustaqim akwai cewa aske gemu kamar ne da mata to kaga sojoji da ake kallon su a matsayin mazaje kuma an hada su da siffa wanda kamata da mata kaga akwai tanakuri a cikin haka sannan yace wa muslatun kuma aske gemu musulani cin mutuncin jiki ne kariha Allahu wa rasuluhu wanda Allah baya su hakanan kuma kamace da yahudawa da kristoci hakanan kamace da indiyawa sa daga cikin hunud masu bin addinin hindu sa daga cikin dabi'ar su sannan kuma canza halittar Allah ne wannan sa daga cikin asbabu saba umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar cikin ne da yahudawa wato kafirai masu littafi da hunud kafirai masu bautan gumaka sannan kama ne da mata sannan musulaci canza halitta Allah ne da aibata halitta kaga duk waɗannan ababe ne tsayi tsawa wanda halitta wanda shari'a ta hana su haka ya kamata musulmi mu tuba mu daina yin wannan akwai musulmi da dama waɗanda ba su da uzuri akan aske musu suna dai ne kawai saboda wani yaudara da shaitan ya musu cewa za su tsufa ko kuma sun tara gimu ba za su yi kyau ga da waye da waye wannan dukkan maganganu ne na shaitan da yake riya wa mutane Allah ka tsare malam ya cigaba da cewa wal mu'azzi aw al mu'azzin wanda yazo ta'ziya ko mai kiran sallah wa in lam yakun ma'ahu kamalul huduri a sa'ad da yake fadan Allah ya ji kanwani ko yake fadan ashhadu an la ilaha illallah ko da a ce zuciyarsa ba ta halarto abin da yake fada da bakin sa yadda ya kamata mun ji cewa yana fadan wai masu addu'a amma addu'a take akan gafla kito koda mutum sun da yake addu'a magawa ko sun da yake kiran sallah yake fadan tashahudi da sauransu koda zuciyarsa ba ta halarto abin yadda ya kamata fala ya dudu sabbu bai halarta a zage shi wa zammu ko a zarge shi alama azharahu min zikrillah a ce wannan abin da yake bayyana wa na ambata Allah bai da wani abu bal yu'maru bima yukammilu zalika min haqa'iqil qulubi abin da ya kamata sai a umarce shi da abinda zai cike haka na abubuwan da za su cika hakikanin ambaton Allah min haqa'iqil qulubil mahmuda daga cikin haqa'iqi da ke cikin zukata masu yabawa Allah wa in kana zakiran lillahi bi lisani idan ya zama yana ambaton Allah ne kawai da harshen sa sai a kokari a nuna mishi cewa ambaton Allah ana yi da zuci ne da kuma harshe zuciyarka tana halarta abinda kake faɗa harshen ka kuma yana furtawa fa a'zamul maratib mafi girman martabobi shine zikrullahi bil qalbi wal lisan ambatan Allah da zuciya kuma da harshe zuciyarka na tunanin abu harshenka kuma na ji ma'ana duk zaka kanta alqur'ani ko zaka yi tasbihi ko zaka yi azkar na wasu munasabobi ko zaka yi addu'a ya zama zuciyarka tana halarce da abin da kake karantawa ko kake faɗi kuma zikrullahi azkar wanda ke biye da wannan a mataki shine ambaton Allah a zuci ba tare da furtawa a baka ba kuma zikrullahi bilisan wanda ke biye da wannan wanda shine adna a cikin su uku shine ambaton Allah da baki zuciya ba ta halartuwa idan mun zuciyarka ta gafalantu daga abin da kake ambaton Allah din wannan hali ne ba abin yabo ba mai kyau ba ko ba abin zargi bane wa qadru wiya annal mala'ikata hadarat muhtadira lam tajidahu hatana illa ala lisanahu yataharraku bi dhikrillah fa kana dhalika mimma rahimahu Allah bi yace arwaito cewa akwai wani mara lafiya wanda yana halin gargara sai mala'iku suka zo don su ɗauki rayuwarsa sai suka tarbe da wani aikin alkhairi in banda kasancewar shi ko da yaushe yana motsa harshen shi da ambaton Allah wannan yana masa nadiyar yi mishi gafara wa kad qala rajulun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam aw usini yace haka nan kuma wata rana wani mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-imamu al-bukhari da muslim suka rawaito da sauran malamai hadisi ne wannan tabbatacce daga ainihin wato Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya ce masa aw usini ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamun wasiya akan abin da zan dinga aikatawa fa inna shara'i al-islam kad kafurat alayya shari'o'in da musulunci yace abi sun yi mun yawa na rasa wanda zai ga sallar dare ga tilawa ga azumi ga kyauta da sadaka ga biyayya iyaye ga haƙƙin makwabta ga wane ne ya rasa wanda zai yi wanne zai yi wanne zai bari sai ce to ka bani wani abu wanda zan iya ko da yaushe fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa fala yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah kar ka take harshenka ya rabu da ambaton Allah a wannan hadisi nayi kuskure wajen ambaton wa ya fitar da shi nace bukhari bai fitar da shi ba sai dai al-imam at-tirmidhi ne fitar da shi haka nan kuma ahmad a cikin musnad ta hanyar hadisin abdullahi abinnan ibnu busri wato kamar ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassara mishi madan Allah da Allah yake cewa allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batil dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yake masa kada harshen kai ya bushe daga ambaton Allah kaga Allah ya yabi masu irin wannan sifa shine masu ambaton Allah a tsaye a zaune a kishingide wanda suke suna kwanci qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim a tsaye da azaune da kuma a kwance Allah ya ce wai tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard suna tunani game da halittar sama da halittar ƙasa suna cewa lalle Allah baka halicci waɗannan abubuwa ga banza ba to sai annabi ya ce mishi to ci gaba da ambaton Allah ko da yaushe inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a wannan hadisi kamar da muka ambata al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi al-imam ibn shibbara al-busti a cikin sahihinsa yana da wani lafazi daga Mu'adh ibn Jabal da lafazin cewa yace akhiru ma faraqtu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an qultu lahu karshen abin da muka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nace mishi ya rasulullah ayyul a'mali khairun wa aqrabu ila Allah wani aiki ne yafi alkhairi da kuma kusanci zuwa ga Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa an tamuta walisanuka ratibun bi dhikrillah ka samu ka mutu ya zama din rayuwarka har zuwa ƙarshen numfashinka walisanuka ratibun harshenka yana danye shar bi dhikrillah da ambaton Allah zaka ga ma ambaton Allah al'amari ne mai girma ka dage ya kai musulmi wajen ambaton Allah subhanahu wataala yin tasbihi da istighfari da hailala da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe ba wai sai ka jira wani shehi ya baka wani tsari na musamman ba ga sunan na annabi sallallahu alaihi wasallam kai kai da safe ne da yamma ne azkaru sabahi wal masa cikin dare kana tafiya ne akan abun hawa kana bacci ne ka farka ne ka tashi ne ka ga wani abu da ba ka tsoro ko mamaki duk inda ka shiga duk inda ka fita sannan da muhafaza akan azkar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a wurare na musamman cin abinci shan ruwa shiga ban daki cire sutura shiga masallaci zikirori a wajajen addu'o'i na kiran sallah a cikin sujuda a tahiyya a ruku'u da sauransu wurare duka ga sunan wurare masu albarka inda zaka samu lada mai yawa to in kai haka sai ka kode yau sharshen kana cikin ambaton Allah wannan abin da yake so kenan ga mu'mini insha Allah wa qala Allah ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisi wanda yake kudisi shine wannan da zai isharar takhrijin sa da ta kuskure shine hadisin Bukhari da Muslim daga Nabi Abu Huraira Allah ya kara masa dar Allah yake cewa ana inda zannu abdi wannan hadisin ina nan inda bawa na yi rice ai ana ma abdi ma zakar ina tare da bawa na duk san da ya ambace ni wallazina wa dhikru yakunu bi lisanil insan walakin yakunu li qalbihi min zalika nasib shi zikirin ana yin shi ne da harshen dan adam amma ya zama zuciya tana da rabo a cikin ambatan idil a'ba'u domin su gabobi la tataharraku illa bi iradatil qalbi ba sa iya motsawa sai zuciya ta ba su dama zuciya da take ba su ishara ma'ana da ido da kwakwalwa da harshe da hanci da hannu da kafa da duk wata gaba da ke iya motsawa a jikin dan adam abinda ke control din wannan motsin shine zuciya idan ka harshen ka da yake motsawa ya zama zuciyarka tana fadake da abin da yake malamin ya ci gaba da cewa lakin kad yaku an takunu alghaflatu ghalibatan alayhi kama fadan adam wani lokaci gafala tana iya galabaita dan adam kamar yadda dan adam yake kana tutsin mota amma hankalin ka bai ga abin da kake yana kan wani abu kana kallon wayarka amma hankalinka bai kai wani na maka magana amma kana hankalinka bai kai zuciyarka tana wani waje yamma mace ka tana miki wani yanayi ne kawai amma bai hankalin shi bai kai ko da wani dan yanayi ne na wani minti ɗaya minti biyu aka ce wanda zai fuje ka to wannan gaflar tana iya samun ka ko da kana cikin ta alqur'ani ko da kana sallah ko da kai ne liman ko kai ne mamu sai a gama sallah asubahi ka zo fa da kanka ka zo da lafiyar ka da komai kana komawa gidan ka tunan ko wata ma sura aka karanta take da kanka tunawa irin wannan gaflat da la zuwa ga liman waya kace alga ta malam wallahi mu da Allah sura karanta mana shi mai yi maka wallahi mana man is very possible musamman a wannan zamanin da muke cikin rudani mai yawa a rayuwar mu to irin wannan gaflar ko da ta zo maka ba a cewa ka rasa ladan gabaki daya to ina kuma ga wanda yake zikiri yana zuriya tasbihi yana tasbihi zaka ga wataƙila sai lissafin ya kubuce maka rasa nawa kai ko kuma ko da kana yi da wani abin da tabi ne kaka damu da magana akan ya halasta ko bai halasta ba sai ka ga ma baka sabu da kake ka rasa ma me kake to wannan gaflar tana iya zo maka hatta galabaice ka wani lokaci har sai kai kana karatu ba sai kai da gafin kai bacci ba ko ka rasa ma a ina kake ka tsaya ko ka jiya fada a hannunka duka gafla ce take iya zuwa wa zalikal kalam khairun min al adab to wannan zikirin da zaka dinga yi ka ta astaghfirullah astaghfirullah ka subhanallahi wa bihamdihi har ka manta me kake yi ko zuciyarka ba ta lissafawa to ya dai ba a ce ba ka yi wallahu yuhibbuhu wa ya'muru bihi Allah yana son ambatan Allah koda a wannan mataki na kasa ne Allah yana umurida وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع المؤذن لم يبل الا اغار دان haka ne ma'allim sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ji mai kiran sallah ba zai yaki wannan garin wa illa in bai ji ba aghara sai kai farmaki garin saboda kiran sallah shari'a ce min sha'irin islam idan aka zo gari abu na farko da za a jiyo a gane cewa garin na musulmai shine a jiyo kiran sallah a wancan lokaci babu irin waɗannan dogayen masallace da hasumiyoyi da za a iya gane yanayin gari kuma sufurin mutanen da ke kewaye da su da nasu na musulmai duka shiga tsiri da yanzu da gemunsu kowa da mayafinsu kowa da rawanin da haka abu na farko da ake iya tantance nan akwai musulunci ko babu shine idan suka zo bakin gari sai su jira zuwa lokacin sallah mafi kusa next sallah ma'ana kamar yanzu bayan la'asar sai su jira zuwa magariba bayan magariba sai su jira zuwa isha bayan isha sai su jira zuwa asubahi idan lokacin wata sallah yayi suka ji kiran sallah suka ce alhamdulillah musulunci ya kawo nan idan ba a ji kiran sallah ba to ba musulmai bane ke malam ya ci gaba da cewa kathir min al-mu'adhdhinina la yaqulu kamilan hududi gaskiya ne da dama daga cikin masu kiran sallah ba sa kasancewa da cikakkiya halarto da hankulansu akan abin da suke faɗi na shahada da kiran mutane zuwa ga sallah bal munafiquna alladhina yadhununa al-imana bi asmatihim dunu qulubihim yakiruna ala dhalika bizahir bi amri llahi wa rasulihi fa kayfa al-mu'min yace kai munafiki ma ba wanda yake bayyana imani da harshensa ba tare da zuciyar shi ta tabbatar ba yakan fada a zahiri amma kuma yana tabbatarwa a zahiri a zahirin fa ya tabbatar to ina kuma ga mu'mini kaga mu'mini wanda zamu cin ta yadda to shi ya kuma ya fi tabbatarwa fiye da wanda zuciyar shi bace da ba ma'ana idan munafiki ya fada kalmar shahada da baka za a karba dan ba san zuciyar shi ba ina kuma ga wanda yake mu'mini ne وفي السيئين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم نهاك الحليم أتكلم عن هو أتو أبنى بخاري المسلم دقى أبو هريرة الله يقارى مسجد عليه صلى الله عليه وسلم لو كتكو كان جاكي فتعوذوا بالله من الشيطان كنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطان سجاكنا سنا جنين شيئا وإذا سمعتم سياحة ديكا idan kuma kuka ji taron zakaru fasallim fasallallah min fadli sai ku roki Allah falalarsa ku ce Allahumma inna nas'aluka min fadli fa innaha ra'at malikan malikan su kuma suna ganin mala'iki malaka mala'iki suke gani akwai mala'iku waɗanda za su tafi da asusubahi wata kila inda sanda zakaru suka fi tara shi ne da asuba din a zahiri mala'iku din nan masu canjin aiki ne za su tafi da ayyukan lada to sai zakarun suna garin su sai su dinga wannan cara a lokacin idan kai addu'a shikenan sai su an shirya tafi da ita gaba daya sai su saka a cikin kayan tafi da ita ta ka samu wani shortcut isa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dinga yin salati a dinga roƙon Allah falalarsa idan an ga haka wannan hadisi yana cikin littafin Bukhari da Muslim da al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi haka nan Abu Dawud da al-Imam Ahmad ibn Hanbal dukkanin sun fitar da wannan hadisi malam ya cigaba da cewa wa fi sunani abi daud an jabir qala abu daud ya rawaito daga jabir Allah ya kara masa yadda a cikin sunan din sa haka ne imam ahmad ma ya fitar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum nibah al-kilab wa nahiq al-hanithim humuri bil-layl idan kuka ji nibah wato kukan kare haushi kenan ko haushin kare wani hikan umuri da kukan jakuna billahi cikin dare fata'awwadu billahi min hunna ku nemi Allah ya tsare ku daga su fa innahunna yaraina ma la tarawna saboda waɗannan dabbobin suna ganin ababen da ba kwa gani suna ganin iblisai da shekaru wanda suna iya cutar da mutane wani ya tabbatar da cewa halitta da Allah ya musu daban ce da tamu da haka suna iya ganin abubuwan da ba ma gani mu ko Allah ya ce innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu innahu yarawnakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna shedan da shi da jama'a su suna ganin ku tunda kuma ka gano su su kuma Allah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna ganin shedan sannan kuma wani ya nuna zuwa ga shedanu suna iya cutar da mutane kenan kisa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi tsari daga cutarwarsu kuma yana nuni zuwa ga suna yawo a cikin al'umma da garuruwan da al'ummar su al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman da daddare da ka baka ji karnuka da jakuna suna yawaita ifata iface haushi da kukan jaki mara dadin nan ankaral aswat da ma Allah ya kira shi ku to zaka fi jin shi da daddare wannan nuni zuwa ga cewa aljanu shi kanan aljanu sun fi san dare dan ya fi musu damar yi walwala fi shaɗancin sai da suke wa sabata fi sai yayin anhu ya tabbata da hadisi lawo cikin bukhari da muslim anhu daga shi ayni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min hadisi abi hurairata daga hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda annahu qala aka ce annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idza adzana al mu'adhdhin adbara ash shaitan wa lahu duratun idan ladan ya kira sallah sai shedan ya juya da gudu wala duratun yana ta tusa shine durat yana ta fitta iska a dubararsa hatta la yasma'u ta'zina saboda baya so ya ji kiran sallah shedancin shi sai su yi zikirin sallah fa idza qubiya at-ta'zinu aqbala in aka gama kiran sallah sai ya dawo fa idza qubiba bis-salati adbara idan aka fara tada iqama nan ma sai juya da gudu fa idza qudiya at-taqwibu in aka gama tada iqama aqbala sai ya dawo hatta yakhtura baina al-mar'i wa nafsihi idan dinga shiga tsakankanin mutum da zuciyarsa fa yaqulu dinga ce maka udhkurka ba tunakaza shin za ka kana sallah kai ta tunana tunane kana karanta wasiƙar jaki abinda ka manta shi kake da kana tunawa ya sa maka wannan gafla lamma lam yakun yadhku sai dinga tuna maka abinda adabi an ta ma baka tunawa hatta yudillar rajul hatta ya batar da mutum lam yadri kam sallah shine da ka samu rafkanuwa kaman ta wai sallah raka'a nawa kai wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim su rawaito shi haka al-Imam an-Nasa'i da al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa Allah ya gafarta musu gabaɗin su fa idza kana ta'dhim yatrudu ash-shaytan malai ibn jami'a yake cewa to idan ya zama da cewa kiran sallah yana koran shaytan wa libahul kiladi yakunu ar-ru'yati ash-shayatin sannan kuma haushin karnuka yana faruwa ne idan karnukan sun ga shedanu kaifa yasluhu an yuqala li hadha da'natu wa summul maut ya zai a ce wannan suka ne kuma gubar mutuwa ne ya zai a ce kiran sallah a ce mishi mummuna abu li ajli taqsiri hadha bi ghaflati saboda mai kiran sallan ya gaza fi qalbi bi ghaflati fi qalbi duk zuciyar shi tana da gafala dan me za a zaki abin da yake alkhairi wa li hadha shi kuma mai haushi a ce mishi labbaika wa sa'adaika in mun tana ya ba mu labari ɗaya daga cikin waɗancan sufaye ya ji kiran sallah ya tsinuwa ya ji haushin kare ya ce ya karanta zi yake ya amsa mishi ce labbaika wa sa'adaika ya ce to dan me za a amsa kiran haushin kare mai kiran sallah kuma da aka ce a amsa mishi da maimaita abin da yake bari a ki amsa mishi li kaunil kalbi yusabbihu bihamdi alhalin wai kare wai yana godiya ne ga Allah fa inna hadhihi hujjatun fasida wannan hujja ce mummuna abinda aka ce an ji kiran sallah shari'a ta ce idza sami'tul mu'adhdhina fa qulu mithla ma yaqulu idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗi a kiran sallah ke za a faɗa a faɗa in yazo hayya ala sala hayya ala fala za a maimaita hayya ala sala hayya ala fala ko la hawla wa quwwata illa billah har ya gama sannan ai salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ai addu'a Allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma zuwa kashi wannan tabbataccen abu ne da falalarsa da nagartarsa da alƙawarin ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ma duk wanda ya lalace haka idan aka zo aka tada iqama nan ne malamai suke sabani shin me tada iqama za a maimaita masa ko ba za a maimaita masa ba wannan akwai sabani tsakanin malamai wasu malamai suna ganin annan ma ai dai mu'adhdhin ne shi da ka za a maimaita hadisan da zuwa cewa idan ya ce ka dika musu sala a ce a kama Allah wa dama dama wannan ba su inganta ba sannan an samu kuma malaman da suke da ra'ayin cewa iqama ba a maimaita ta idan ana yi shi kawai ba a saurare shi ko kuma kai addu'a wannan wata matsala ce da ba nan ne mahallin magana ta ba amma muna son mu ƙara yin cewa ga abin da shari'a ta ce a yi amma wani sai ya zo da tabin hankali wai ce an kira sallah ya tsine wa ladan sannan kuma kare da aka ce an ji haushin shi a nemi tsari daga Allah ya tsare ka daga abin da yake gani cikin dare kai kuma sai ka ce wai shi in ka ji kiran in ka ji haushin garan me kun ka nemi wannan tsarin ka fara ce mishi wai labbaika wasa alayka kaga wannan tabbas akwai alamar motsuwa a cikin hankalin shi da alamar zamewa daga tafarmi mai kyau Allah ya tsare malam yake cewa amma zalikal ghafil fa inna ajrahu yanqusu bi ghaflati shine kiran sallah ko mai tasbihi wanda yake gafala hankalin shi baya kan abin da yake to ladan shi na iya raguwa da gwargwadon yadda wato natsuwarsa da sanya hankalinsa akan abin da yake da gwargwadon abin da yake ladan shi kamar rawi Abu Dawud fi sunani an Ammar an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kamar da Ammar dan Yasir Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin sunanta Imam Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda alafazin ya zo ne da innar rajula la yansarifu min salati, lalle mutun yana iya salla ya sallame, walam yuktab lahu wama kutiba lahu, alafazin da ke sanan Abu Dauda nan ya bi lafazin ma'anarsa walam yuktab lahu minha illa nisfuha, mutun zai iya salla tsaf amma ladan da za a bashi rabi saboda kyautawan da ya rabi illa thuluthuha, ko kuma a bashi thuluthi illa rubuha, ko kuma ɗaya bisa hudu illa khumsuha, ko ɗaya bisa biyar illa thuluthuha, ko ɗaya bisa shida hatta qala illa ushruha, ko ɗaya bisa goma. Alfazin ya zo ne da innar rajula la yansarifa wa ma kutiba lahu illa ushru salati tis'uha thumunuha subuha sudusuha khumsuha rubuha thuluthuha nisfuha. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Imam Abu Dawud ya kira ka Imam Tabarani, mutum na iya sallah ya zama ladan shi 10% ne, ɗaya bisa goma, ko kuma tis'uha ɗaya bisa tara, ko kuma thumunuha ɗaya bisa takwas, ko subuha ɗaya bisa bakwai, ko sudusuha ɗaya bisa shida, ko khumsuha ko ɗaya bisa biyar, rubuha ko ɗaya bisa hudu, thuluthuha ko ɗaya bisa uku, nisfuha ko ɗaya bisa biyu. Ma'ana mutum yana iya sallah ya zama ladan shi wani fraction ne kankani. In mun iya tunawa, a Shaykh al-Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi ya faɗa a cikin muqaddimatu fatus sala cewa wannan hadisin shi ya ja shi zuwa ga rubuta fatus sala, sanda ya koya wasu mata karatu, wasu taron mata ƴan uwa ustadai suna zuwa a gidansa yana musu karatu, sai yana koya musu tafsirin targhib wa targhib wa tarhib na al-Munzir, sai aka bi wannan hadisin, sai ya musu bayanin hadisin, sai dogon sharhi akan cewa to wannan fa yana nufin da gwargwadon natsuwa, da gwargwadon yi da kyau, da gwargwadon kwatanta yin irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne abubuwan da za a haɗa sai su samar da nagartar sallah, sai ladanta ya ɗagu. In mutum yana rage natsuwa, yana rage nagartar sallar shi, yana rage kamanta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana rage ladanta, sai ce sai ya lura cewa iya yin ta manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam abu ne da zai yi wuya ga da dama daga cikin mutane ma fa masu ilimi, sanin tafasil na ababen da za ka yi sallarka kamantakeke ne yadda ta cika da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce na kuma ga sauran mutane waɗanda ba malamai ba, wataƙila ba ɗaliban ilimi ba, wataƙila ba masu saurare ba, don haka sai ga cewa to bari ya tsaya ya tattara hadisan da za su siffanta sunnar sunnar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine dalilin da ya kai shi zuwa ga yin wannan littafi, Allah ya saka mishi alkhairi. Malam ya ci gaba da cewa fala raiba anna al-ajra yanqusu bil ghafla, babu shakka babu kokonto akan cewa lada yana raguwa sakamakon gafala, lakin istihqaq al-uqubati naw'un akhar, amma shin wanda ya gafala a yin wani abu ladan shi bai cika ba, ko wannan zai sa ya cancanci wata uquba, wani punishment, ce to wannan wani abu ne daban. Wa idha istahaqqa al-uqubata lam yajuz an takuna uqubatuhu muqabilatan lima azharu min al-hasan, idan ma fa ya cancanci uquba to uquba da za a yi mishi bai kamata a ce za a yi ta ne sakamakon abin da ya yi alkhairi, sai dai sakamakon abin da ya gaza a kai. Wa amma ni babul kal in kana tasbihan, to sannan haushin kare, ko da da gaske ne kare, wannan haushin nashi tasbihi yake, fa sautul mu'adhdhin awla an yakuna tasbihan, muryar mai kiran sallah, muryar ladani ta fi cancanta ta zama tasbihi fiye da muryar haushin kare. Fa bi kulli hali, malam ya ce koma dai yaya ne, la yakunu nibahul kilabi alladhi yaqtarinu bihi shaytan adna min dalika, haushin kare wanda yake zuwa tare da shaitanu ne, to bai kamata ya zama ya fi kusa da tasbihi fiye da kiran sallah ba, min sautil mu'adhdhin fiye da kiran sallah ba, alladhi huwa sababun li hurubi shayatin, wanda kiran sallah saboda falalarsa shaitanu suna guduwa, fa inna dalika in kana lillahi ala rububiyya fa sautil mu'adhdhin akmal, dan wannan haushin nakara in ma haushin yana nuni zuwa ga samuwar Allah subhanahu wataala, to sautin mai kiran sallah ya fi haushin kare nuna haka. Wa in kana da ibadati bima yastahiqu rabbu min al-ilahiyya, idan kuma kare yana haushin ne a matsayin bautawa Allah, fa sautul mu'adhdhin a'zamu ibadati lillahi min ibadati, duk da haka sautin mai kiran sallah ya fi girma a matsayin shi na bautar Allah fiye da sautin kare in yana kanshi. Fa tasbihu kullu shay kullu shay'in bihamdihi yadkhulu fihi almu'adhdhin bi kulli halin a'zama mimma yadkhulu fihi alqalb. Cewa da Allah yayi wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu la tasbihahu. Babu wani abu sai da ya zama yana ma Allah tasbihi, amma ku ba ku fahimtar ya tasbihi. To in ya zama an ce haushi ko kuka ko muryar duk wata halitta shine tasbihin ta ko, to a cikin dai waɗannan guda biyu muryar kare da haushin sa bata kai muryar mai kiran sallah zama tasbihi ga Allah ba. Fa kaifa yadkhulu al-qalbu an-nabihu, ina ma za a shigar da kare mai haushi cikin wannan harka. Sannan kuma wa yukhraju al-mu'adhdhin mu'adhdhin, amma kuma a fitar da wato mai kiran sallah, ya za a shigar da kare cikin jeren giyar masu tasbihi ce muryar ta tasbihi ce, amma kuma a fitar da kiran sallah li nau'in min al-ghafla, saboda kai an san mai kiran sallah da gazawa. Fa hadha wal kalbu muharramu li iqtina'uhu illa li daruratin min sayyid aw haratin aw mashi, yace wannan fa kar ka manta ma cewa shi kare fa an haramta mallakar sa in ba dan larura ba, larura nan ta sayyid farauta aw haratin ko noma aw mashiya ko kiwo. Idan zaka mallaki kare ka sai ya zama kare ne wanda yake da irin wannan amfanin, kai mafarauci ne yana raka ka farauta, ko makiya manomi ne yana yi maka gadin gona ya hana tsuntsaye da masu satan dabino ko mangwaro ko karyen masara ya hana su maka sata, au ma shi yake ko kare wanda yake raka shanu da raƙuma da tumaki da awaki a mushi training an horar da shi yana raka su kiwo, wannan ba shine kare. A cikin hadisi Imamu Al-Hakim mai Saburi manzo Allah sai sunan yake cewa laula annal kilaba umma la amartu bi qatliha, ba dan karnuka suma wata al'umma ce daga cikin al'ummomin da Allah ya halitta ce ya zaman kanta, kamar da Allah ya ce illa umumul amsal, to suma al'umma ce a cikin hikima Allah hadda su a cikin wato abin nan abinda Allah ya halitta na balancing din duniya, don Allah ya halitta duniya da halittu wanda za su yi balancing dinta. Da za a kawar da wata al'umma cikin halittun za a iya samun gidi a cikin wannan balance. Ina fatan fahimci wannan. To da ba dan haka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya sa duk an kashe. To ba da zuma wannan ba wani risata a Jamus ya bincike ya faɗi wannan magana irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi yana ba da recommendation cewa karnuka kawai a dinga kashe su ba su da amfani. Yadda ake kashe misali sauro ko kunama ko me kuma maciji ko me ne tera yau ko tera ko kaga duk inda aka su kawai kashe su ake. Shari'a kuma ta bada ma dama cewa ko a haramin Makka ana iya kashe tera da shirwa da sauransu, ko yace to karnuka kawai yana gana a dinga kashe su. A ga manzo Allah sai ya faɗa magana tintin, amma yace bare sa a kashe su ba sai suna matsayin al'umma ne da tsarumin Allah. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ajiye su a gida saboda kare yana da kazanta, yana da cutarwa ba ƙanƙanuwa ba, yace kar a ajiye su sai da wannan damar, sai da bukata zuwa ga haka. Shine malamai suke cewa kamar yadda Nawawi yake cewa yace yuzu tanaqul kalbi lil hadith bi sharti an la yurawi al jira, abin nan kai afwan ibn baz yake cewa ya halatta a aje kare dan wata bukata ta dole, amma da sharadin koda kana da bukata idan bai dinga cutar da makwabtanka ba wal marina kuma su cuta ta kofar gidanka ko ta kofar gonanka ko ta kofar kasuwarka, in dai bai cutar da wani fa illa fa huwa makruhun aw haram, in dai har zai cutar da mutane ta hanyar yi musu haushi ko ya cije su ko ya kore yara da gudu su bar da nika ko ya dinga sakin kayan mutane kaji da agwagi da kifi an kasa ma yara suna talla ya ture su ya kwashe da irin waɗannan abubuwa, ko ya dinga haifar da cututtuka a cikin mutane ya tsoma baki a ruwan masallaci ko a wani shago ana saida kaya, ko ya ɗauko mushe daga wani jeji ko wani bayan gida ya zo ya aje a kan shi wannan cutarwa ce idan ka ne zama da wannan to dole a ainihin wato hana riki shari'a ta hana ka karanta fatul bari kuna zai yi wani magana kwatankwacin wannan haka Imam An-Nawawi a cikin sharhin Muslim haka Muhammad ibn Sa'id al-Uthaymeen a cikin sharhin da yayi ma Riyadus Salihin malamai suka sake yin sabani shin wannan magana da Annabi akan kare sallallahu alaihi wasallam da shari'a ta ce sai dai waɗannan shin za a tsaya iya haka ne ko za a iya yin kiyasi an dai faɗa cikin hadisi ne kawai cewa illa kalba harfin aw mashiyatin aw sayyid in ba haka ba za a dinga bantaran ladanka kullum qiratun aw qiratani girman dutsen hudu guda ko guda biyu malai suka ce idan karen naka cutar washi ta kai ta kawo sai a cire girman dutsen hudu guda biyu idan cutar washi matsakaita ce sai a cire daya to shin za a ƙara a ce to eh ya halatta a aje na gadin gida ko na gadi a makaranta ko na yan sanda da sojoji wanda yake taya su bincike za a iya ƙarawa a kan waɗancan guda ukun ko ba za a ƙara ba malamai da suke saɓani a kan wannan kare na gadin gida ko anguwanni ko wurare ko makamancin haka ɗaya daga cikin dukkan suka ce bai halatta ba li zawahir al ahadith allati qamat bi istisna'i ma yaji saboda hadisi sun zo ƙarar sun istisna'i amma nawa yake cewa wa asaquha yajuzu qiyasan ala tilka salat magana mafi inganci shine ya halatta ayi qiyasi akan waɗancan guda uku karan farauta karan kiwo karan gadin gona idan muka lura ta shari'a da ta halasta kare din ta halasta shi ne a jeji a gona a daji dabbobi a daji wurin kiwonsu farauta ma a daji ita shari'a ba ta halasta kawo shi cikin gida ba to yanzu za a kawo shi cikin gida ko yanzu nan cikin makarantar nan mu kawo karnuka mu aje suna mana gadi ko yanda yan gayu suke su dinga yawo da shi a mota kamar budurwarsu suna yawo da shi a mota ko yayansu dama wannan bai magana ya halarta ma dama wannan ba ta mataso ba ko kuma masu kwana da shi a ɗaki a kan gado ko a mashi ɗaki daban a dinga kula da shi ana sai mai abinci mai tsadar tsiya ba zaɓin kare sai ya ci abinci wallah albashinka na wata ba zai ci shi karen masu kuɗi yana da likita da ke kula da shi ana zuwa ana mashi allurai ana mashi rigakafi yana zuwa gym yana yin wasanni da training wannan dama al'ada ka training wannan baya cika abin da ya lafi zama baya yawo da kare a mota aje shi a gida kawai dan burgewa yawo da shi a titi kaga mutum wai din ya je wata kasa yayin karatu sai dawo kawai yana yawo da kare yana da kidi shi kawai yana yawo da shi a cikin gari haka kamar irin mai sunan masu wasa da kura din gari kamar gari wannan ai gardantaka ce sabuwa ta yan boko amma ana magana akan wanda misali yake da buƙatuwa zuwa ga karin zai mishi gadi a gidansa ya tabbata yana da buƙatar to zai iya ajewa inji nawa ƙiyasan akan wancan amma haka nan kawai ba don cancanta da buƙatuwa zuwa ga gadi a kasuwarka ko a ofis ɗinka ko a gidanka ko makarantarka ko masana'antarka ba babu shakka bai halarta ba to wannan fakare maganar ta kawo maganar shine kare fa bai ma fa halarta a ciki ina kuma ga magana akan a ce maganar da yake tana da wani kima har kimar sai ya zama ta wuce kimar kiran sallah wa maliktana yace wa maliktana kalban bi ghairi hadhihi salat wanda dai ya aje kare ba dan waɗannan abubuwa guda uku ba a zahiri ibn kemiya ya tafi ga magana farko cewa babu ya cike yace na kasa kullu yawmin min amalihi qirab kullun za a rage aikin sa qatal lada za a dinga ragewa daga aikin sa wa talbiyatul kalbi fi nibahihi amrun munkarun la wada al asr kare haushi kake labbaika wa sa'adaika to wannan abu ne abin kyama ba ita tukka a cikin addini fala yuttaba'u ahadun fi zalika babu wanda zai haka a bishi wain kana ma'zuran ko da an bashi uzuri aw mazkuran lahu ko an yafe masa wa mashkuran ala hasanatin ghairi hadha ko kuma za a yaba masa ma akan wasu ladadaki daban waɗanda ba waɗannan malami suka kokari su ce wai me yasa aka yi wa kare irin wannan tijara a shara na farko saboda abin da ke jike shi na nasasa kamar yadda muka sani hadisi ya zo tabbatar shi akan in ya sha ruwa hadisi idza walada al-kalbu ya cikin sahih muslim idza walada al-kalbu a zubar da ruwa a wanke har sai a wanke so bakwai an wanke na farko da kafa in ba ai haka ba kare yana da kwayoyin cuta masu yawa a bakin sa wanda duk inda ya tsoma wannan bakin nashi to kuma zai zubar da su a wajen idan ka amfani da wannan kwano ko wannan ruwa ko baka ba saka zai iya cuta musulunci kuma yana da kiyaye lafiyar mutane na ɗaya kenan na biyu kuma saboda kare ya daga cikin dabbobin da suke da mummunar kwatanci kamar da Allah ya kwatanta da shi kamar sai kalbi in tamil alaihi yalhas aw tatruku yalhas duk dabba da ga mata kwatance mummuna to shari'a bata encouraging kamar amalance ta sannan kuma baya ga haka wannan abin da aka fara cewa yana cutar da al'ummar da ke wurin kowa a nan ya sani tun muna ɗan yara tun bayo ba idan wani gida akwai kare ya kuke ji tsoron wannan gida wucewa ta kofar gidan musamman a ce mata suna ji tsoron su su ce da ya yi haushi wata da ruga da gudu ta harɗe ta faɗi to wannan cutarwar da yake wa bil adama duka yana ɗiba maka zunubi ne kai da ka aje shi kai da ka aje shi sannan akwai kuma akwai albazzaranci da dukiya za a zuba mai abinci ya fi ƙarfin shi ya ci ya zubar gashi shi kiwon banza ne ba laye ake da shi ba ba kamar da Bahaushe yake cewa aikin banza kare da gudun laya ba a laye da shi ba a hakika ba a hadaya ba a ci ba a komai da shi kuma ba yanzu da ƴan duniya suka ba shi kima yake tsada ba ba wanda yake siya da sai dai a rabar da shi kyauta idan kuna da wani kaura a ungo ku kare shi ta haihu sai dai ta rabar da su babu mai sai sai arna ne suke sai su ma nawa suke sai arna masu cin kare su ma ba wani daraja suke sai shi da shi ba amma yanzu akwai karnuka masu daraja masu tsada kun kare da zai siyan shi ka ji an ci 500 yanzu kai to da breed ne an mishi an yi auren wasu jinsi ne na kare an haɗa su sun samar da shi wani particular abin nan jin haka mutaken jin ban san yadda ce da sai ma'ana an jirkita halitta shi ka ga shi yayi bugun haka kato to irin waɗannan tsadar ya gare su sai kai bukin mu sai dan Allah an haife shi kana so rubuta sunanka ka bada advance sana haife shi yasa ni shida da kushi a kawo maka shi a zo maka da sharɗa iri daban-daban wani irin wahala ne wannan wannan yana cikin istirafi sana a dinga sai mishi abinci feed ɗinsa da ake siya sai ka ga mace ta samu kare ta aje a gidanta ta ƙara wa mai gidan a additional responsibility ne duk wata sai an aje mai watakila naira 150,000 da zai ci abinci a cikinta za a sai mishi abinci za a kira likita duk sati shida ya zo ya duba shi ya mai allurai ya ba shi magunguna to duk wannan istirafi ne kuma musulunci ya hana istirafi da dai dalilai da dama da malamai suka faɗa kuma da tafai na magana akan dabbobi za ka ga bayani da dama akai irin kitabul haywan na jahil da makamantansu haka nan ko da a karatun boko ka samu masanin ilimin veterinary medicine ka ji bayani da kai su game da kare da yadda yake Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa haka zal hikayat wa kadhalika al hikayat an al shibli annahu lam mantaha ila al shahada fa in qala laula annaka amartani ma zakatu ma al ghayra haka nan ka dauki magana da ash-shibli yayi da yake kalmar shahada da yake kiran sallah da yazo kan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah haka an shaida Allah an kuma shaida manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wai a ce wasa wai saboda yana kishin Allah subhanahu wataala yace laula annaka amartani wallahi ba dan kai Allah kai ka umarce ni ba ma zakartu ma aka ghayraka wallahi ni ba zan iya ambatanka kuma na gwama ka da wani ba fa inna zikra hadha fi babil ghayrat munkar ambatan wannan magana a cikin babin nuna kishi da Allah to wannan muguwar magana ce min alqawli muguwar zance ne wa zurun kuma zuki ta mallace ƙarya ce la yasbuhu illa an nubayyana anna hadha min alghayrat allati yabghidu Allahu sahibaha fa za mu iya shuru ba inji bin kimiya ba abinda za mu iya sai dai mu ce wannan kishin Allah yana kin me irin wannan kishin bal alghayrat min ash-shahadati li rusulihi bi risalati min al-kufri wa shi'abi mutum ya dinga kishin dan me Allah ya ba wa na manzanci dan me Allah yake a ambaci wani tare da sunan shi yake wannan kafirci ne da lungu ne a cikin kafirci wannan domin kafirai ne asali suke kyamar wannan manzo Allah sai su maki ganin dan me Allah zai aiko shi daka wani da sunan musulunci dinga wannan tsanin to bai sani ba ya shiga lungu ya shiga wani sako ya dauki wani yanki daga cikin yankunan kafirci wal yakunu muwahhidan shahidan lillahi bil ilahiyya illa man shahida bi rasuli bi risala hasali ma mutum ya isa zaman musulmi da yake da tauhidi dan ya shaida Allah ubangiji ne abun bauta in bai shaida manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu shakka ba zai zama cikakken mu'mini ba babu imani tare da wanda ya shaida Allah abun bauta ne amma ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin dan aikin Allah kuma abun bi gare shi wa kad bayyana fi ghairi mawdi'in min alqawa'id wa ghayriha anna kull man lam yashhad برسالة المرسلين فإنه لا يكون إلا مشركا يسأل مع الله إلها آخر ثم تميع الشعور لي والنبا والنبا من يما كان من كما أتكين الصفدية لكين أتكينية لو سورة لما كمان تواني من يما كان أتكين شوى واند دي يشيد من فتا كايدا قبضة شوى واند يشيد بذي ذمان مميني با واند دي يشيد من زنشن أنبا وابا سيدي يذمان مشركي واند يكي هذا الله دوني وأن التوحيد والنبوة متلازمان. ومبين الشيء هذا النبتة. دا تينت الله دا النبتة كما أشكي النبوات. يا فلان. تينت الله بيتشكا شكا يدد النبتة. أبو ما سحر الجنة. وكل من ذكر الله عنه في كتابه أنه مشرك. duk wanda kaji Allah ya ambata a cikin alqur'ani cewa wani mushriki ne sufir auna da hamana da makamantansu fa huwa mukazzibul lil rusul zaka ga suna kayyata annabawa wa man akhbara anhu annahu mukazzibul lil rusul fa innahu mushrik duk wanda Allah ya ambace shi da cewa yana kayyata annabawa babu shakka mushriki ne wala tatimmu shahadatu lillahi bil ilahiyyati ba ta cika sheda wa Allah cewa shi ubangiji ne bata cika ta samu karbuwa illa bi shahadati li abdihi bir risalati fi an shida wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabta da sakon Allah kama jaa marfu'an fi qawli ta'ala kuma yadda yazo game da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak kuma muka daukaka ambatanka qala Allah yace a cikin hadisin Qudsi la uzkaru illa dhukirta ma'i ba a ambato na sai an ambace ka wala tatimmu li ummatika khutba wala tashahhud hatta yashhadu annaka abdi wa rasul babu wani zance ko wata huduba ko wani kudutul haja da wani zai a cikin al'ummarka bata cika ba har sai ya ambaci cewa lalle kai bawa na ne ko manzo na sai ya ce وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إن الحمد لله كذا كذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تولى سيافة ونه وأن الحديث بيدور اللفظ إن شاء الله كما لا يكاوش أنا سيدي أقول لي حديثي للفظ ما بمبنتا حديث أبو سيد الخضري دوكما مغانا كتادا شيني نبيين كم أتكين تفسير زاد المسيري a cikin tafsirin wannan aya sai ibnu dawud yake cewa fihi khamsatu aqwali akwai maganganu guda biyar ahaduha ma rawa abu sayyid al-khudri an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ta'ala jibril an hadhihi al-ayat arwaye cewa jibril tambayi allah subhanahu wa ta'ala game da wannan aya wa rafa'na laka dhikrak sai allah ya ce mishi idza dhukirtu dhukirta ma'i ma'ana ta idan an kira allah za a kira annabi sallallahu alaihi wasallam da allah qala qatada fika tada yayi fassara yake cewa falaisa khatibun wala mutashahhidun wala sahibu salatin illa yaqulu ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah to wannan magana katada ce yace babu wani mai yin hudu ba ko mai fadan kalmar shahada ko mai yin tahiyya a cikin sallah fati da yace ashhadu an la ilaha illa allah bi tsayawa nan sai yace wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hada qawlul jumhur wannan yace magana da baki wa malamai sannan sai mai tahqiqi littafin ya kara da cewa rawahu ibn jarir at-tabari min riwayat yunus an ibn wahb an amr ibn al-harith an darraj an abi al-haytham darraj abi al-haytham mai rauni daga darraj abi al-haytham ne ba an abi al-haytham سوري دراج عن أبي الهيثم لقى أبو سعيد الخدري ودراج وإن كان صدوقا في حديثي فإنه في رواية عن أبي الهيثم ضعيف يرويني كما إن ابن حجر يفعل التقريب بديك ابن هبانا يا إبن تولى الرواية سألنا الإمام ابن كثير كتشوى كذار والحديث ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى به وروى أبو يعلى من طريق ابن لهيئة عن دراج وأورده السيوطي في الدر المنصور في مجلد رشيد الشافعي الذي أكد 64 وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردوية وأبي نعيم في الدلائل في دلائل النبوة كان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وما كان تيري مشهور يا أبو رمال شكما ابن كثير ديرو أتكين تفسيرا ستيكي قال مجاهد لا أذكر إلا ذكر معي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ba'a ambaton Allah sai an ambaci manzo tare da shi alayhi salatu wassalam sai an ce ashhadu an la ilaha illallah ba za a tsaya nan ba sai a ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shine sai siyuti a cikin durmu sai yake cewa wannan magana ta mujahid al-imam ash-shafi'i ne rawaita a cikin ar-risala da Abu Rabi' as-Sanani da kuma al-Firyadi da kuma sai dan Mansur da Abu dan Umayd da Ibn Jarir da Ibn Munzir da Ibn Abi Hatim da bai haƙi a cikin dalailul nubuwa duk waɗannan malamai sun rawaito wannan magana daga tabi'i sa'id dan mujahid ibnu jabr Allah ubangiji ya gafarta masa wannan kenan sai malai yake kazalika li hikayatul lati sami'tuha min ba'd al fuqara'i an abil hasani al jazfani annahu qala la ilaha illa allah min dakhil al qalb wa muhammadur rasulullah min al qurbi yace hakanan kuma wata mummunar magana da suke faɗa su ɗan ɗarika ɗin shi ya ce maganar da shi abul qasim al-qushayri yake cewa ya ji wannan magana daga wasu al-fuqara sufai daga abul hasan al-jazfani annahu qala wai yana cewa la ilaha illallah min dakhil al-qalb shi yana faɗan la ilaha illallah ne daga zuciyarsa محمد رسول الله من القرطي اما محمد رسول الله daga dan kunni alqurt dan kunni ma'ana daga fatan kunnin shi ba bata shiga zuci ba wannan magana kaga muguwar magana ce wa qala abul qasim sai abul qasim yake cewa man yanzu ila zahiri hadal lab bayan abul qasim kushiri ka wannan magana tunda shi yana littafin nashi littafin kushiriya kokarin nuna falalar sufanci ne da sufaye ko sai kokarin nema mata mafita yace wanda bai ji wannan magana zahirinta ya tawahamu annahu tasghar ash-shar'a zai fara tarin cewa wannan ne wannan magana ya kankantar da al'amarin shari'a musulunci ya wulakanta addini ko sai ce wala kama yasur bil bali a ma'anar shi wannan zance ba kamar yadda yake zuwa a zuciyar ka bane irin ikhtar lil aghyan bil idafati ila qadar al haqqi mutasabiratun anif tutaki yace domin shi abinda ke bujurowa al-ikhtar abinda ke bujurowa lil aghyar ga mutane ga magari bil idafati ila qadar al haqqi musamman an kallon da gurgurdan abinda suka sani na gaskiya mutasabiratun tutaki dan abu ne kankani suke iya fahimta na irin abinda ahli tahqiqi wato dan dari kudin suke fahimta wato dan kaji wannan abin da ka ji haka saboda kai mahajubi saboda kai ba baka kai ba baka da fahimta irin ta su sufai sai zaka ji wannan magana a matsayin mummunan magana haka kushe ni ne kokarin kare wannan barna da wannan mutuna shi sai mutum yake cewa fa hadi hikayatu aidan wa hadi hikayatu aidan min aqbahi kalali wa afhash wannan zance da aka hakaito muguwar magana shi babba alfasha ce wa zikru hadha a zo a ambaci wannan magana fi babil ghairat a ambace ta a cikin kishi min ankaril munkari zance ne mafi muni daga cikin munanan maganganu fa inna hadha al kalama la yuqalu innahu istizharu li shar shi kai wannan magana ai ma yayi kadan a ce wai ya wulakanta shari'a bal huwa min akbari shi'abil nifaq hasali ma wannan reshi ne daga cikin manyan rassa na munafinci wa a'azami arkanul kufr hasali rukuni ne mai girma cikin rukunin kafirci wannan magana wa sahibu ne wannan magana in lam yaghfirullahu lahu in dai Allah bai gafarta mishi ba لحسن قصده الله يكرر كيكاوان منفش في تعظيم الرب شوى وانما قنا ديكي وانت بايا سؤال الله دقوة قودة منزل الله نكاب بسنو الله ترنش ينا فأنت نتمو ده أزود شيش أكوي جرم مع الله فإن الله يكلونا الله نعيكا فتحمش بلا تشبه كان الله نشبه كما غفر للذي كالا ميدا الله يكل لجرما دا ونباوى يغنينا الله لجرما صورا يغني نوال ننباوى سكين صورا الله ليكي الله يكا فتحمش وانينش وانده يتي إذا أنا ميت فحرقوني يتي ما يعيش إن موت فقونا قاواتا واتحقوني كدندك آتا وذروني في اليمن ku shekar da ita a inda iska take bi sai kun je bakin ta ku dandaka ta zama toka sai ku ji ku shekar da ita tabu iska yayi haka ne dan tsaba ragin tsoron azaba Allah makaga a cikin kokarin yin haka ya ƙaryata tashin matattuken alba'a yana ganin in yi haka to ya tsira daga tashin matattu kaga wannan ƙarya tashin matattun kafirci amma sai Allah ya kalli tsoron da ya ji cewa tsoron azabar Allah da tsoron irin laifukan da ya tafka shi ya jashi zuwa ga wannan hadisi ne ko wannan tabbatacce wanda yace faghfara lahu sai Allah ya gafarta mishi shakkahu fi qudrati shakkar da yayi game da qudrar Allah ala iadati cewa Allah ba zai tsaya da shi ba li khashyatihi minhu saboda tsoron Allah da yaji tsoron da yaji na Allah sai Allah ya gafarta mishi wa lam yatub sai dai bai samu halin tuba ba ya mutu da tuba ba in mithli hadha al-kalam tunda ai ma abin da ya bada wasiya ce Allah kuma cikin ikon sa ana gama sheke shi yace mala'iku ku tattaro shi gaba ki da a sake hada mishi aka zo shi gaba Allah ya ce me yasa kai haka yace tsoron ka ne ya Allah sai Allah ya ce kaje na gafarta masa saboda tsoron to yanzu kaga sai Allah ya gafarta mishi saboda karfin tsoron da ya ji na azaba Allah Allah ya kauda kai Allah ya gafarta mishi mummunan laifinsa na kokarin guje ma lahira da tunanin cewa in yi haka ba za a iya tada shi ba kaga ya kareta alba'at din wa illa to irin wannan shi ma ta yi sai Allah ya mishi irin wannan gafara shi zaka mai da fara farkon darasin da Ibn Taymiyyah ya kai matuƙa wajen iya ba mutane uzur kaga mu ne mutane ne ko dan wuta ne duk wanda ya faɗa wannan magana kafiri ne ko dan wuta jiwa fa sunuri din nan yana ambatan sai yace da nuri da shibri yace Allah ya gafarta musu kamar zai kace tijari suka ce rahimahullah dan idan Allah ka zo ka musu wannan wa'azi a cikin salatin ya rai kace Allah ya jikan shi da ruwan ka dai to za su taba idan da wannan magana in ba yake kika suka ji kana wa'azi sai izgiri ne kuma san sai ba ta kai zuciya ko ba haka bane to da an riga an ja daga ba wanda yake cewa Allah ya jikan wanda ba dan kungiye shi ba wallahi almusta'an almuhimu sai yace to Allah yana iya mushi irin wannan wa illa in ba haka ba kana hadal kalamu mujiban li azimi ikani idan ba gafara Allah ya ga dama yay mushi ba babu shakka wannan laifi zai tirsasa zai jashi zuwa ga babbar hukuma da Allah zai mai Allah ka tsare kazalika annal iman bil rusuli alaihi wassalamu laysa min babi bikrin aghyar kuskuren da nayi wajen fassara wancan al-aghyar wato kishi sai na ce wai a ga magarin mutane yace wa zalika annal iman bil rusuli alaihi wassalamu laysa min babi bikrin al-aghyar wa imani da manzanni baya daga cikin babin ambatan makishiyanta wato abokan hamayya bal la yatimmu tauhidu lillahi wa shahadatu lahu tsayantar da Allah da yi mushi da shaida cewa Allah shi ɗaya ne bil wahdaniyya shaida Allah shi ɗaya ne wal imani bihi in imani da Allah duk ba sa shiga illa bil imani bil risal sai an imani da saƙon da Allah ya aiko manzanni faman ja'ala al imani bi mala'ikatihi lillahi wa kutubihi bi malaikati llahi wa kutubi rusulihi mughayira lil imani wanda duk yace imani da Allah daban yake imani da manzanni da littattafai da ainihin wato mala'iku wani abu ne daban da imani da Allah to wannan waj'al al-i'rab anhu min bab al-ghayra, yace bari ya kauda kai daga imani da mala'iku da imani da tafan Allah da imani da manzannin Allah, yana ganin in yayi haka wai min bab al-ghayratil mu'azzima ko mu'azzama, wato yana kishi ne wanda yake mai girma, wanda yake abin girmawa shi kishin inda al-mashayikh abun shehunai, faqad dalla sa'yu, wannan yake shi ya baci, fa huwa yahsabu annahu yuhsinu sun'a, alhalin ya tarin cewa yana aiki da kyau. Kaga wannan kofa ita ce kofa da shi aiki fito mutane da dama, aikin ka ya baci kana tsammanin da kyau kake, kai da ka kirkira abun ka suranta shi a matsayin mai kyau, ka ce kuma addini ne, ka kira mutane zuwa gare shi ko ai tattali da kai akan shi. Alaluba alaluba ba shi da hujja a cikin sarihun nafs, sarihun nafsi ka bai da hujja ma a cikin sahihul aqal, amma da haka ce dole sai an yi, dole sai an yarda, wanda bai yi ba bai san manzon Allah, wanda yace a'a fatacce ne dan bid'a ne ba addini yake yi ba jami'in yahudawa ne, haka ai ta rigima da kai akan abin da ba ka da hujja akan shi, kuma ka tarin cewa wai aiki ne mai tuba, bu shakka masu irin wannan yanayin abin a tosiya musu, Allah ka shirye shi mu malai cewa lam lam wa man lam takun ash-shahadatu bi risalati dakhilatan fi dhimn qalbihi, wanda bi shaida manzancin annabawa bata shiga cikin abin da ya shiga cikin zuciyarsa, bi shahadatu bil uluhiyya, cikin shaida allantaka Allah, in ya zama a cikin abubuwan da yake kudircewa na cewa Allah ubangijin sani, bai kudirce cewa Allah ya aiko manzanni suwane da suwane da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yace fa laysa bi mu'minin, wannan ba mu'mini bane, ba mu'mini bane shi. Wa fi mithli hadha jaa al hadith al muttafaq alayhi fi sayyini an asma an an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akan haka ne hadithi bu al bukhari da muslim daga asma'u Allah ubangiji ya kara mata yadda take cewa innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum, annabi sallallahu alaihi wasallam yake lalle an mun wahayi, Allah ya gaya mun cewa za a yi muku jarabawa a cikin kaburburanku, mithla wa qariban mithlati dajjal, fitina kwatan kwatsu ko kusa da fitinar dajjal, wato fitina mai tashin hankali da kawo tsimuwa irin ta dajjal. Allah ka tsare, annabi yace yuqtar rajulu fi qabrihi fa yuqalu la, za a zo mutum cikin kabarinsa sai a ce mishi hadha huwa muhammad, a ce mishi ma amaluka, ma amaluka bi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiku, ma ilmuka ko ma ilmuka bi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiku, da sai tambun da mutum a kabari a ce masa me ka sani game da wannan mutumin da aka aika muku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amal mu'min aw al-muqin, aka ce mu'mini ko wanda yake ya gaskata, Allah ka sa mu cikin su, fa yaqulu sai ce hadha huwa muhammadun abdullahi wa rasul, shi ai wannan shine muhammad bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa jaa bil bayda bil bayyinati wal huda, wanda ya kawo mana bazance dalla dalla kuma ya kawo shari'a, fa amanna bihi wattaba'nahu, muka yi imani da shi kuma muka bi shi, Allah ka sa mu samu mu amsa irin wannan tambaya. Wa ammal munafiqu, wanda yake ko munafiki aw al murtab, wanda yake cikin shakka, fa yaqulu ahin ahin, yace ya shiga uku ya lalace, la adri, yace wallahi bai sani ba, Allah ka tsare mu, sami'tu an-nas yaqulu shay'an fa qultu, sai yace ya ji mutane suna faɗan wani magana, magana ne kawai shi ma ya faɗa, shi ya ji mutane suna faɗan wata magana shi ma kawai sai ya faɗa, a cikin maganar nan za su rufe shi da duka suna ce mishi la daraita wa la talaita, kamar suna mishi mugu a ga suna ce mishi kada Allah ya sa ka sani, shine ma'anar la daraita, ai la kunta dariyan wa la taliya, kada Allah ya sa ka sani, kada Allah kuma ya baka dama amsawa, kada Allah ya sa ka dace ka amsa, asal asalin shi daga talauta da mina tilawa, ko kuma ma'anar shi la fahimta wala qara'ata, baka fahimta ba kuma baka karanta ba, wasu suka ce ma'anar shi la daraita wala talaita, baka sani ba, shine addiraya, wala talaita ay walatta ba'ata man yu'allimuk baka je ka nemi wanda zai san sanar da kai ba la daraita wala talai la alimta wala ta'allamta za ku mishi wannan magana ta galaci a cikin kabarinsa daga nan a ci gaba da gana mishi azaba Allah ka tsare wannan hadisi yana cikin Bukhari a cikin kitabul ilm haka nan Imam Muslim ya fitar da shi haka al-Imam An-Nasa'i da Imam Ahmad ibn Hanbal duka sun fitar da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisi mala ya kawo mana shi ne dan ishara zuwa ga cewa a ta a kabari sai an tambaye ka game da imanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ce fundamental babu wanda za a daga mai kafa sai mishi wannan tambaya kuma duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ba ko ya haddace wa idza mata al-abdu bai yi fasa bai yi wannan bai yi amsa wannan tambayoyi wannan jabin da ake kirawa wa idza mata al-abdu da ake cewa ko ka haddace shi kana musaffai shi wallahi ba za ka yi amsa ba sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka tafi manzon Allah kawai shi ne mutaka thumma innaka tajidu ha'ula'i alladhina يغلون بزعمهم في التوحيد حتى يعرضون عن الكتاب والسنة كان لك سام ودنن da take riya cewa wai a ce wasu su suna kaiwa matuka wajen batun tsayanta Allah har suke kauda kai daga littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yastakhifuna bi hurmatihima suna wulakanta alfarma alqur'ani da sunna ba su san mutuncin alkur'ani da sunna ba su dinga faɗan munanan maganganu suna ta'annifi suna wulakanta alkur'ani da sunna suna cewa barun su alkur'ani su ba sa karɓa daga alkur'ani suna karɓa ne daga Allah kawai su ba su yarda da hadisai ba ƙarya ne ma su ci mutuncin abin da suka ga dama na sunna wa yu'azzimu ahaduhum shaykhahu wa matbu'ahu zaka ga ɗayansu yana girmama shehinsa da malamin da yake wa biyayya akthara mimma yu'azzimu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda yake girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kashi na ana ganin shi waki yanzu wani aka taba inyas sai zai iya rasa rayuwarsa na ka taba tijani ko aka taba Abdul Qadir Jiyani ko wani wanda yake girmamawa to zai iya sarrafa da rayuwarsa zai iya tada yakin ba tasa a garin su akan wannan abu a cikin zuciyarsa ne yake girmama wannan mutumin dai ganin jawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan za a fito wata magana ka tubara amma zai yi ta wannan mutum amma ka faɗi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai inganci sai mata muguwar fasara yace ba zai ba ba ka sani mutum yana cewa wanda ya fi girma a shi ma ka ce ba ai mauridin wannan shehi tare da cewa mauridin ba wata harka ce dama ta duniya amma za ka ga yadda aka ɗauki mauridin shehin da muhimmanci ya ninninka muhimmancin mauridin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wai kine wannan ibn timiya yake cewa suna girmama shugunan su fiye da su girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa tajiduhum yushrikuna billahi suna shirka wa Allah fi istighathatihim bi ghairi suna neman agaji a wurin wani Allah masu manna hoton shugunai da sujuda a gaban hoton shugunan da kiran shugunan sanda suke neman agaji da manna hotunan a gidajensu ko a jikin ababen hawansu ko su manna a jikin wato sutarsu ko a rataya ma ƴaƴa laya ta suna da hoton wannan shehin wa khawfihim wa raja'ihim li ghairi suna jin tsoro suna fatan samun wani abu akan wannan mataccen suna zuwa kabarinsa wa mahabbatihim li ghairi suna yin wani kauna ga wani Allah irin kauna da ya kamata su yi Allah fa tajidu fihim min anwa'i shirki al-dhalil wal khafi allati nahaa Allah anha wa rasuluhu mallahu bihi alim irin waɗannan mutane za ka ga suna yin shirka a bayyane da shirka wata ke koyayya abinda Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hala abinda Allah kadai ya san iya yawan shirka da suke sun je abin nan irin ziyarar kabarin waliyai ko suna bukukuwan tunawa da ranar haihuwar waliyan ko bukukuwan ɗariƙun su da makamantar su za ka ga barna iri daban-daban tun da zamanin tsibirin jami'a har zuwa yanzu wa ma'a hadha amma duk da haka kuma wai uiduna amma kuwa min tamamit tauhid dan sai tana wasa da abin da yake tsantsan tauhidi ne ragman za amana annahum yuhaqiquna tauhid kuma su ce wai yin haka aba tauhidi bayan barnar da suke su faɗi muguwar magana a cikin tauhidi kuma su ce ita ma tauhidi ce su komai Allah tauhidi shi ne tsantsan tauhidi abinda ibnu arabi ya faɗa ko ibnu saba'in ya faɗa tsantsan tauhidi kaga barna kenan kan barna Allah ubangiji ya tsare za mu saurara a nan saboda kwar lokaci Allah ya kuma darasi na gaba فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.